الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا فرقو دي إنما الله مدوكين سكيو قديا دي قدر حالرتاتا وانن مسلات من البركة أنا مسجد الصحابة أنا الريفيرانس كما الله يأزرتاني دا مشاركة أتكين وانن كاراتونا دا هو أبو يكين قبر مايا دكتور Suleiman hafizahullahu ta'ala muna fatan Allah mukin sarki ya kara mu rayuwar shi albarka doctor tun zan iya cewa tun kamin da'awa ta kankama tare muke ana ta gogarmaya ta yanda za a yi a ga an yi wata kungiya wadda za ta hada kan matasa domin da'awa to muna cikin wannan kuma Allah ya kaddara zuwa karatun shi a kasar Saudiya ya bar mu muka ci gaba gashi kuma ya dawo za a ci gaba insha Allah muna fatan Allah mulkin sarki ya sa ma rayuwar shi albarka kuma ina daga cikin matasan da muke alfahari da su kuma muke da tabbacin in Allah ya so za su daura gama ta amfanar al'umma gaba daya domin an taso da wannan gurin kuma gashi har yanzu ana akan gurin muna fatan Allah ya kara musu wannan guri kuma shi ya da ilimi babu abin da ya kai sa a yanzu babu jihadin da ya kai ya da ilimi domin a yanzu al'umma sun gane da babu addini wanda yake na gaskiya in ba musulunci ba hatta turawa sun gane wannan to yanzu matsalar da ake fama da ita shine yayi kamata a tahiyyar da addinin kinan yanda ko za a tahiyyar da addinin ba a sanin shi in ba ta hanyar da'awa ba in ba ta hanyar ya da ilimi ba ya da ilimi da kuma neman shi ilimin kansa yana ɗaya daga cikin aqwalikin Abdullahi bin Abbas yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquhi fi ad-din ba a taba yi ma Allah wata ibada ba da ta kai neman ilimi domin kana iya ka shiga musuluncin amma shigar musuluncin kawai bai iya kai ka aljanna sai in ka nemi ilimi kana iya kai ta sallah amma ya kasance aikin banza kake yi harare cikin duhu aikin banza kake tura agwagwarwa ba ka da ladar komai ta sallar me ya jayo haka rishin ilimi kinan ilimi shine abin da yake a gaba wanda dukkanin mai hankali kokarin sa ya nemi ilimi ba wai yawan ibada ba a'a ibadar ya kake yinta shi yasa al-imamu ibnu hajar ko kuma al-imamu ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala daga cikin nasihohin sa da kuma kalaman sa na hikima yake cewa shi Allah madaukakin sarki ba yawan ibadar mu yake so ba a ya muke yin ibadar ta hanyar ilimi ko ta hanyar jahilci wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani fal arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani kina su wanda suka san abinda suke yi kullun kokarin su neman ilimi yin ibada ta hanyar ilimi ba wai yawan ibadar ba shi yasa idan kaga mutun na yawan ibada bai damu da ilimi ba bai damu da neman ilimi ba to akwai matsala ta tare da shi kada ya birge ka amma in kaga mutun yana neman ilimi hiye da ma yanda yake yawan ibada to wannan shine ke akan daidai domin shi neman ilimin karan kansa ibada ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wannan kenan yana ƙara nuna mana mu zage damtse akan neman ilimi shi kuma ilimi ba ya da ƙarshe har duniya ta nade ko in ce har yanzu ba a taba samun wani malami ba da ya kai ƙarshen ilimi kai ko annabi ma ba a taba samun wani annabi da ya kai mi ba da ya kai ƙarshen ilimi annabi Musa aka tambaye sa har aban ƙasa akwai wanda yake ilimi sai ya ce a'a sai Allah ya so ya nuna masa wanda yake ilimi da ƙarshe da waye hada sa da Khidir wanda bai kai matsayin sa ba amma ya hisa ilimi shi yasa malamai suke cewa al-ilmu bahrun la sahila la shi ilimi wani teku ne wanda baya da iyaka kuma suke ce muna utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahab ila al-lahad shi ne mai ilimi ka neme sa daga lokacin da aka aihe ka har zuwa ƙarshen rayuwarka ƙarshen rayuwarka gaba daya malaman nan da muke jin labarin su har suka mutu suna neman ilimi har suka mutu rana bata wuce ba sai sun karo da wani abu wanda ba su sani ba ai dalilin da ya sama ne har yanzu ilimi akwai abin da wasu su ba da fatawa a yanzu malaman yanzu suke kuskure ne. Dan me? Dan su a lokacin ba su ga hadisin ba ko ba su ga nassin ba, amma a yanzu malaman su kuma nan yanzu sun ga nassin. To haka ilimi har yanzu haɓaka yake yi, har wani har ɗaruruwa su zo sai an samu wani ilimi da za a binciko wanda a da can ba a san shi ba. Kenan shi ilimi ana yin sa ne dan rayuwa gaba ɗaya. To matsalan ba neman ilimin ba, ya ake neman ilimin? Wace hanya ake samun ilimi? Ilimi har in kana so ka same shi, wallahi ni ina da wannan fikirar, in dai har kana so ka yi karatun addini, karatu yanda ya kamata, ba wai karatu na kame-kame ba, to dole shi ka koyi larabci. Domin shi Qur'ani da me aka sabkar da shi? Da larabci aka sabkar da shi. Shi kuma ilimin addini gaba ɗayansa ya ta'allaka ne da Alƙur'ani. Hadisi manzo Allah da wani yari ya faɗe sa, da larabci ya faɗe sa, kenan dole sai ka koyi me? Dole sai ka koyi larabci indai kana son ka gane addini. Dole sai ka koyi larabci. To kun gani dalilin malam dan ya san da koyan larabci yana taimakawa a wajen mutum ya yi zurhi a cikin ilimi, shi yasa ya sanya muku wannan littafin. Domin wannan littafin na Musallasatu Qutrub yana daga cikin me yake da suna manzumat wanda aka yi, wanda suka taimaka sosai a wajen fahimtar yaren larabci da ƙwarewa a cikinsa. Kenan shi yasa malam ya sanya muku wannan littafin. Kenan a yi ƙoƙari karatun da aka yi a yanzu a koma gida a yi muraja'arsa. Malamai suka ce la yasluhu al-ilmu illa bi thalathin, shi ilimi baya inganta sai da abubuwa guda uku: ta'allumu ma tajhal, ta'ahudu ma tahfaz, wa ta'allumi ma tajhal, wa nashri ma ta'lam. Ta'allumu ma tajhal, kullun kai kokarin koyan abin da baka sani ba. Ta'ahudu ma tahfaz, sannan kuma abin da ka haddace kai kokarin kula da shi kai ya ware. Ma'ana kada a zo ana dokar sabon karatu tsohon da aka yana mi yana bacewa. Me yake nihi? Muraja'ar abin da kai. Wannan littafin yanzu an yi, to kada a je a yadda in an koma gida a yi muraja'a akwai sautiyata da aka ɗauka a yi ta saurarawa, ana saurarawa ana ƙara nanatawa. Domin sun ce al-ilmu bitikrar ya taqarrar, shi ilimi da maimaitawa ne yake mi yake zamnawa. Shi ne ma'anan ta'ahudi ma tahfaz. Na ƙarshe suka ce wa nashri ma ta'lam, da kuma yaɗa abin da ka sani. Me ake nufi da yaɗawa? Shi ne ka yi aiki da abin, kuma sannan ka koyar da wasu wanda ba su iya ba. Wannan kuma za ka iya amfani da wannan littafin a wajen haka. Kana larabci, sai ka yi ƙoƙarin wannan kalimomin da ka jiya a cikin wannan, ka yi ƙoƙarin sanya su a cikin maganar ka ta yau da kullum. Za ka gani abin da ka karanta ya zamna. Kenan shi ilimi idan ba a tatbiqin shi, idan ba a aikata shi a yau da kullum, sai a ga ya tahi, sai ka ga ya tahi. Kamar misalin mahaddacin Qur'ani ne wanda ya haddace Qur'ani a bana, sai ya yi watsi da muraja'a nan da wata uku. Idan ka bincike sa, wasu surori ko wasu ayoyi ba zai iya karanta su ba. Dan me? Dan saboda bai aikata su, bai karanta su. Kenan dole sai an kula da karantawa. Bayan wannan kuma akwai wani abu mai mahimmanci, tunda shi wannan majlisi ne da aka buɗa wannan hal illa masha Allah. Duk lokaci zuwa lokaci za a iya irin wannan zaman na daura. To yana daga cikin abin da yake taimaka a wajen neman ilimi adabu majalisil ilm, ladubba na wurin ɗaukar karatu. Domin ƴan magana suke cewa turren gini turren zane. Akwai lokacin da mutum tun wajen neman ilimin ne yake kauce ma hanyar samun ilimin. Kenan sai ya kasance idan baka yi ladabi ba na ɗaukar ilimi, sai kaga ilimin ko an same shi ba zai amfana ba, ko kuma a zo ba a samu abin da aka zo bukata ba, ko kuma a wajen ma bai ɗarke ba a tono rama. Ma'ana ka zo wajen neman ilimin kuma ka tashi da zunubi. To mafi girman ladabi na zama a wajen majlisi, malamai masu hikima suna gamesa a cikin abubuwa guda uku, guda biyar suka ce: awwalul ilm as-sam'u, awwalul ilm as-samtu, ilimi farkonsa shine yin shiru. Wathani al-istima'u, na biyu kuma saurare. Wathalithu al-amalu, الثالث الحفظ شيني حد تيوا والرابع العمل نهدو ايكي دوانا إلمي والثالث نشره والخامس نشره نبيركم يا أشي مبيو سدكي باين دكي نفركو ممكتي الصمتكو ينشرو سي أكتي الاستماع سوراري ونزي تي تو أي متن يا شروع شي كنا يا سوارا شروع دبامي دبام Allah ma cewa wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Allah ga yake ku kuyi shiru ku saurara. Kenan shiru ba shi ke nuna mutun yana mi ba. Mutun yana sai shi saurare hankali kayin sa ba kunnuwa ba. Su kunnuwa kawai ramzi ne. Allah ga yake ku. Amma dai mai saurare menene? Hankali. Kamar yanda gani fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal قلوب التي في الصدور haka shi magani idanu kawai ramzi ne wasila ce amma asalin mai ganin menene hankali yana daga inda ka wannan gabar ina tunawa da wani malamin mu da muke a cikin karatu a jami'a malamin tarbiyya ne to akwai wata kalma da aka kama mai muhimmanci sai mai maimaita ta har kusan sau uku sai ya lura da a cikin aji akwai wanda baya kula sai ya daddaba sa yace masa me nace a yanzu sai ce eh yace me nace a yanzu akwai wata kalma da mai taso uku me nace shiru kuma alhali gaban malamin yake azamne sai wata magana yace huwa ma'ana jismiyan wa ma'a ghairina aqliyan ko fikriyan ma'ana tare da mu gangar jikinsa take amma tunaninsa yana ina tunaninsa yana waje yana tare da wasu wanda me yake da suna wanda ba mu ba wannan shine kenan kenan abinda dai muke so mu nuna anan shine bayan an yi shiru sai an mi sai an saurara an maida hankali saurare shine mafi muhimmancin abu idan kana zamne da mutum kallo bai kai muhimmancin saurare ba shine wani mai hikima yake cewa اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن عجلا بنطقك قبل ما تتفهمه لم تعت مع أذنين نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلمه يتي إذن كان عزمنا أقبا موتينينا مغانا يتي كسواري مغانا السادة كو كامين كروبو تاكو كدوه كنشي يتي بعدن كوميسا أكباك كنوا غدا بيوبا أكباك باكي غدا sai dan ya kasance saurarenka yahi yawa akan me akan abin da zaka gani ba san ko ana gane da kyau ba ma'ana ba dan kuma yasa aka baka kunnuwa biyu ba sai dan saboda ya kasance sauraren ya shiga da kyau ya shiga ta dama ya shiga ta ina ya shiga ta hagu kenan mai da hankali da kyau a wajen karatu irin wasu salulun nai ana iya a rika dan kashe su dan saboda a samu natsuwa a wajen karatun da aka zo sai na uku muka ce menene alhifzu yawa haddacewa kada ya kasance kai karantawa kawai kake baka haddacewa hadda tana da muhimmanci sosai akwai wani baiti na al-Imam Shafi'i wanda ban haddace shi ba da ke bari in gani ina istihdarin sa yake cewa علمي معي غير علمي معي حيثما يممت ينفعني فال نعم وازي إلى هنا علمي معي حيثما يممت ينفعني إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق يأتي شيء علمي yace ni ilimi na duk inda nake yana tare da ni in ina kasuwa ilimi na ina ilimi na kasuwa in ina gida ilimi na gida ba ina kasuwa ba an ce mallan kaza muke tambaya ce to littahi na gida aikin banza ana gane dake ku ma'ana me yake sai nuna muna muhimmancin me muhimmancin haddacewa to amma ita hadda tana da ka'ida ba komai yake haddacewa ba in kace sai ka haddace komai to zaka rasa komi ala gane da ke ku domin ita kokolwa tana da wani limit kamar yadda ka san kartin yumurkin ka ce kama yanda ka san integrity kin waya kai akwai lokacin da kike top to dole sai an san abubuwan da ya kamata a haddace a komi akwai almuhimmu akwai alahammu akwai mai muhimmanci akwai mafi muhimmanci to ka haddace mafi muhimmanci yanzu misali alfiya ta ibnu malik akwai wanda sun haddace ta gaba daya akwai wanda kun ba ko ina suke haddacewa ba sai dai wasu abiyat wanda suka shahi wasu ka'idodi manya-manya na ilimin su suke bi su ne su suke bi su haddace kuma musamman in ka kasance Allah bai yi ka ba da quwwatuz zakira kun san shi da maheba ce kyauta ce Allah zai yi akwai wanda yana da quwwatuz zakira abuwa guda biyu ne akwai mai quwwatuz zakira amma bai da quwwatul faham akwai mai quwwatuz zakira mai quwwatul faham amma bai da mi bai da quwwatuz zakira akwai kuma na ukun wanda su kuma can ba a rasa ba ne ake samun su ana gane da kyau ko Allah ka arzu Allah ka samu daga cikin su amma dai da wuya domin larabar da juma'ar da za ta yi kyau tun laraba ake gane ta ko wannan shi ne kenan da wuya in muna cikin su ƙarhin hadda da kuma ƙarhin mi da kuma ƙarhin fahimta to amma malamai sun yi kai kawo wai shi meye muhimmanci tsakanin ƙarhin hadda da kuma ƙarhin mi da kuma ƙarhin fahimta ya ku a ra'ayinku menene a jazakumullahu khair ƙarhin fahimta yahi domin ko alqur'ani ba hadda bace kawai ake lura da ita ko alqur'ani wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir ba mu ce ba lil hifzi fa hal min muhafiz a ba haka alqur'ani yace ba yace mun saukake alqur'ani dan saboda ambato dan saboda ya zamanto wa'azi akwai wanda zai yi tunaninsa bai ce ba mun sauƙaƙe sa dan saboda a haddace har akwai wanda suka haddace kun ga alqur'ani ma ya gabatar da mi ya gabatar da fahimta akan mi akan haddacewa Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalaha Allah ya zargi ma wanda ba su to yanzu kun gani matsalar da muke a ciki yanzu misali a da za ku ga hatta a yanzu ma in kuka je a zaka samu su gangaran duk inda ka taɓa musu na alqur'ani za su iya mi za su iya karance maka shi amma in kace su fassara maka za su iya fassarawa aikin banza kenan in dai har ba za ka iya fassarawa ba kenan kawai dai kamar salul himari ne ko ya kamata ba dan girmama su dai bai kamata mu ce musu haka ba ma'ana dai gaskiya bai dace ba a ce ka haddace qur'ani kun baka mi ba baka san ma'anar shi ba irin wannan shi yake shayu ga mutum baya kawai mutum ya kasance baya ganin kiman qur'ani dan kawai shi karantawa ne yake kamar yadda dai ake karanta sauran al'amurra irin su ne aka samu mutum zai yi matashin kai da alqur'ani in ka ce masa kai da qur'ani za ka yi matashi 60/60 ai ba komai me yake yin 60/60 alqur'ani izo 60 shi ma a cikin kansa akwai mi akwai izo 60 kenan in ya azas kenan duka duk ila ce ake ce ma ba uku ala gane da kyau ko to in ba jahilci ba me yake sa wannan me yake sa wannan shine ke kuma lokacin da Boko Haram ta zo mafi yawan waɗanda suka yi tasiri da tunanin Boko Haram tasirin to tunanin Boko Haram irin su ne dan za a jawo musu Qur'ani a ce ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiquna kenan fasikai ne Allahu akbar shikenan ai sun karanta sun ga Alqur'ani sun ga ayar an haddace amma ba a fahimta ba kenan fahimta sai ta kasance me sai ta kasance bala'i akan su wannan shi ake ce ma karamin sani hukumi ne kenan dai a takaice daga cikin hanya ta mi ta neman ilimi sai an mi sai an rika haddacewa sai an rika haddacewa yanzu misali wannan karatun duka ya kamata a ce akwai wasu abubuwa da kuka haddace wasu abubuwa da ka yi kokarin zaka haddace ko baka haddace gaba ɗaya bai kasance akwai wasu abubuwa ka mi ka haddace su kuma irin wannan bayanin da malami zai zo yana yi so da yawa Allah maɗaukakin sarki yana azurta malami da wata da wani wahayi wata wani ilham wanda shi ake ce ma ilham shi ne banji tsakanin wahayi da ilham ban mantawa na taɓa jin wani makta na al-Imam Ibn Uthaymeen yace so da yawa kamin ya zo wajen ba da karatu yace akwai abubuwan da shi bai ma san da zai gaye su ba sai yazo a wajen karatu a wajen sharhi sai ya gaye su kuma wa'annan abubuwan da bayan karatun za a ce ya gaye shi mantawa ma yake ana gane da kyau ko ma'ana a wajen karatun sai Allah ya mishi ilhama da wani abu to wannan kenan me yake nuna muna ashe ku da kuke gaban malamin lokacin da ya faɗi wani abu wanda baya cikin a asalin cikin me littahin sai ku yi me sai ku rubuta al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil muthiqa fa min al hamaqati an tasila ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq taliqa hayya zal imam ash-shafi'i yace shi ilimi kaman dabbar farauta ce shi kuma rubutu shine madaurin da yake daure ta in an farauto ta yace yana daga cikin wauta a ce ko kayo farauta da baya kuma ta tsere ta barka dan kai sakaci baka kulle ta ba yace dan haka in kana neman ilimi duk abin da kaje mai muhimmanci kame ka rubuta sa ko da ko ka haddace ka rubuta domin har da ba ta da tabbata akwai lokacin da zaka me zaka manta duk lokacin da ka manta ku in har kana da inda ka rubuta sai ka koma kame hace yasa idan kuka lura ga malamin hadisi nan hatta a wajen ilimin hadisi malumai sun sha bamban daga maluman da suke hadda kuma suke rubutawa akan maluman da mai kawai suke yi hadda kawai suke yi ana gane da kyau ko irin su ne in sun tsoha to akwai wani mataki da za a ba su kuma ku koma ga malamin hadisi ga yadda zai muku bayani amma wanda su rubutawa suke yi su suna da tabbaci in an manta za a komo a me za a komo a duba a cikin rubutu daga cikin sahabbai ma yana daga cikin abin da yasa Abu Huraira radiyallahu anhu yace babu wanda ya hisa har dan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai me yake da suna Abdullahi ne ko Abdullahi bin Amr na'am yace sai dai Abdullahi bin Amr yace fa innahu kana yaktubu wa ana la aktub da mishi Abdullahi bin Amr bin al-As yana me yana rubutawa ni kuma bana rubutawa anan shaida ce daga wa daga Abu Huraira wanda an yi ittifaki akan domin bambanci ne a wajen me yake da suna marawaita hadisai akwai wani abu da mutane har yanzu su gane ba shine da aka ce akwai wanda suka fi kowa hadisai ba wai ana nuhin ba sun fi kowa rawaito hadisai da kuma sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tattara su a'a ana nuhin a wajen al'ada ma'ana wajen isarwa wajen karantar da hadisan domin akwai mutum biyar wanda aka ce sun fi kowa har dan hadisai kuma in ka ga na gaban su wane ne والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر وزوجة النبي أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي أنا قال لك يوكو والنسوني قدابير إنك لورا أبو هريرة شيني نوا شيني قباء Abu Huraira ku waɗanda aka faɗi a bayanin duk sun riga shi me sun riga shi musulunta dukkanin su amma kuma duk da haka yahi su me yahi su hadisi ba wai yahi su har dan hadisan ba ko yahi su sanin hadisan a'a shi yahi su isarwa ne domin bayan rasul manzon Allah yayi ta gayin hadisan sai ana rubutawa kenan su ada'i yahi su amma a wajen hifz malamai suna ganin ba a kwatanta Abubakar da Abu Huraira a wajen mai sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya rayu da manzon Allah tun ana a Makka aka zo a Madina kuma fi yawancin lokuta yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Abu Huraira abun da ya hisu da sauran abun da suka hisu shine al'ada shine isarwa da gayin hadisan ta yanda lokacin da aka zo rubuta su wanda suka rubuta su sun shi daga gare su ne su kuma waɗancan busu yi tsawon ran da ya samu har suka mi ba har suka gari hadisan kun busu yi ba su da ma damar lokacin da za su zo su riƙa mi su rika ga yin hadisan dan saboda sun shagaltu da mulki da abin da ya kama da haka. Kenan wannan shine kenan. A takaice me ya kawo mu anan bayanin cewa hanya ta neman ilimi daga ciki harda daga ciki kuma a wajen harda kai kokari ka rubuta abin da kake so ka min ka haddace musamman kuma in kana gaban malami abin da yake gani babu shi a cikin mi babu shi a cikin asalin littafin da kake karatu kenan daga cikin adabu majalisin ilmi kenan sai abu na nawa cikin abubuwan nan guda biyar al'amalu ko to sai aiki aiki da mi da ilimin nan ne matsala take nan ne matsala take الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما الميزكة أي معنيش يا أيها الذين آمنوا لما لا تعملون بما تعلمون عظم إثما عند الله ألا تعملوا بما تعلمون ألا كان يتكو يكون لك إيماني ميزا باكو أيكي da abin da kuka sani yayi girman lahi a wajen Allah ya kasance ba ku aiki da me da abin da kuka sani wannan zargi ne kenan yayi girman lahi a wajen Allah madaukakin sarki ya ishe nuna maka girman lahin ka san abu ba ka aiki da shi kasancewar kayi koyi da wa kayi koyi da wa a da Yahuda ko ai asali idan ana zancen ilimi ba aiki da shi zuwa ne gaba gaba su ne Yahudawa su ne wanda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ana gane dake ku walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima baina aydihim a aya waccan kuma yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi lokacin da abun da suka sani yazo musu sai suka kahurce masa to daga nan ne aka samu sun sani busu yi mi ba busu yi aiki da shi ba idan ka sani baka aiki da abun to kai koyi da su idan ku kai koyi da Yahudawa to tare da su za a tada ka domin tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kina abu mafi muhimmanci a wajen ilimi yan uwa masu girma shine aiki akwai wasu daga cikin magabata ma da suke gani in har ba za ka yi aiki da ilimi ba ana gane da kyau ko to suna ganin kuma ma rashin ilimi ana gane da kyau ko a wannan wani ra'ayi ne akwai daga cikin kuma mahikima yake cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyi'u yace rayuwa wadda babu ilimi munar rayuwa ce yace amma kuma ilimin da ho bai kara maka takawa ba ma'ana ilimin da ba a yi aiki da shi ba yace to lokaci ne kawai aka bata a cikin abin da bai yi mi ba bai amfani ma'ana ilimin da kane ma bai yi mi ba bai amfanin komai ba to a takaice dai ni dai a ra'ayina kwamari ilimin da ko da ba a yi mi ba a ko da ba yi aiki da shi ba ko dan taken iwa yi aiki da shi kuma wannan shine gaskiya magana wadda take mafi inganci ayi na ilimin ko da ba aiki da shi ba dan akwai lokacin da mai yiwa za a mi za a aiki da shi kuma ko kai baka yi aiki da shi ba za ka iya mi za ka iya amfanar da wasu su yi aiki da shi za ka iya amfanar da shi su yi aiki da shi shi yasa malamai suke raddi akan waɗanda suke cewa in har ka san baka aiki da abu to kakkai wa'azi akan shi ce to ina za ku da fadin Allah madaukakin sarki me yake da suna ina za ku da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi yanzu kai ne ka san shan taba haramun ne yanzu shikenan nan kana shan taban sai a ce kada kai wa'azi akan haramcin shan taba ko dan kana zina ka san alhali haramun ce sai a ce kada kai wa'azi akan cewa haramun ce suka ce in aka ce ai hakan ga ai to ba ma za a samu wani za su yi al'amuru bil ma'ruf ba wa nahyu anil munkar domin man zalladhi ma sa'aqatun wa man lahu al husna faqat in an ce sai in baka yin laihi ne za ka yi wa'azi a kansa, suka ce to za a rasa mai wa'azi, domin wane ne baya kuskure, wane ne kuma gaba ɗayansa daidai ne, me suke nihi dai? Duk yanda dai mutum yake ghairu ma'asumu ne ko? La afima illa Allah, la afima illa annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wanda yake kuskure ma kuskure in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A takaice dai, aiki da ilimin, aiki da ilimi yana taimakawa a wajen ilimin yayi albarka, kuma yana taimakawa akan a wajen ya zamna. Idan muka ce aiki da ilimi, ba wai muna nufin sai na ibada kawai ba, hatta irin wannan na luga kamar yadda muka kawo a can wajen karatu, irin wannan kalimata da kuke samu sabi, a rika isti'malin su a cikin magana ta yau da kullum. Akwai lokacin da muna sanawiya muka fara karatun Arut, tunda nashi a cikin ta'arifin Arut akwai janib, ana gane da kyau ko? Ana cewa arudu shay ay janibu, bangaren kaza. To tun wannan lokacin sai na fara a cikin magana wajen gaisuwa, ka san kana ce ma mutum yakutan naka, ana gane da kyau ko? To a cikin magana in nazo sai in ce, in larabci ne muke, sai in ce wa kaifa min arudikum, ya bangaren naku, ana gane da kyau ko? Ka gani? Kuma wannan sai ya taimaka mini a wajen na samu ƙari, wa kaifa min janibikum, wa kaifa min indikum, wa kaifa min arudikum, kenan ka gani? Ka samu ƙarin kalimomi ta yanda ba kalima guda kullum ake jin kana mi ba, kana maimaitawa. Kenan da irin wannan kalimomin yana daga cikin al'amalu bihi, aiki da mi, aiki da shi ilimin, aiki da shi ilimin. A takaice dai, uwa masu girma, jumlatan dai amfanin aiki shine aimi, amfanin ilimi shine aimi, shine ai aiki da shi. Wani mai hikima yake cewa idhal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'mal bima anta hamilu, yace in ilimi baka yi aiki da shi ba, to zai kasance hujjatan alayka, ba hujjatan laka ba, domin shi al-ilmu in ma hujjatan laka am hujjatan alayka, shi ilimi in ma ya kasance hujja gare ka ne ko hujja akan ka. Ma'anan hujja akan ka shine, a nan duniya ka yi ta kallakallan batsa a cikin wayarka, kuma kai ɗalibin ilimi, kuma ka san Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ka karanta wannan ayar, amma in ka shiga TikTok, in ka shiga Facebook, ana gane da kyau ku, kai ta kallakalle wannan to ayar da ka sani za ta zama to hujjatan alayka, hujja ce ami a kanka, shine idhal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta hamilu, ba kana ganin ka haddace wannan ayar ba, to wannan haddar da kai lam tu'dhar bima anta hamilu, in ma qur'ani gaba dai ka haddace idhal ilmu idhal qur'anu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta hamilu, qur'ani in baka yi aiki da shi ba zai kasance hujja a kanka, ba za a maka uzuri ba, kai a cikin kanan nashi akwai qur'ani ba, to ai qur'anin ba a rubuce yake a cikin kanshi ba, ana gane da kyau ku, ba zai zamanto sauki a gare ka ba. Ma'ana dai, yawa masu girma, mu kasance masu kokarin daidai gwargwado aiki da abin da muke yi, karatun da muke yi. Wallahi akwai haushi, akwai asaf a ce ɗalibin ilimi wanda ya kamata a ce su ne sun kasance madubin al'umma, amma kaga suna irin wasu abubuwa wanda hatta awam akwai wanda ba su iya yin shi. Wallahi akwai wani zage-zage da nake ga wasu ɗalibai suna yi, wanda Allah yana gani ni na san wasu ƴan bariki wanda ba su irin wannan zagin, kun ba su da karatu na addini, amma ka ji ɗalibin ilimi yana kulma irin wannan zagugukan zagi. Wallahi akwai lokacin da Allah yake fitirta ka, ma'ana Allah yake ɗabi'antar da kai ta yanda kuka ce ka yi shi wani nauyi kake ji. Wallahi ba yaban kai ba, mun taso a cikin yarinta cikin gari mai yawan zagi, ana gane da kyau ko? Ai a Niger an ce zagi, ina ne ake bada misali? A Maradi. A Maradi ai kun san taisawa ko? To taisawa ma a cikin Maradi ita tafce a wajen zagi. Asalin ba a fi mu ɗan taisawa ne, to muna zuwa bakansa a can, amma ma dawa aka aihe mu, muna zuwa bakansa tun muna ƙanana, muna zuwa bakansa a can. In ka ji yanda ake zagi, na ci kani ai kun san kani ko ba sai ida ba ko to wannan wannan shine kenan wallahi wa Allah yana gani wallahi in na tayi wannan zagin wallahi ko ina so in misa baki na wani nauyi nake shin yayi ban iya hoddo shi wallahi ban iya hoddo shi tare da mun taso a cikin mi mun taso a cikin masu yi wannan shine kenan mahallin shahidin uwa masu girma yana da kyau mu kasance madubi ga al'umma Allah ka bamu ikon aiki da abin da muke karatu na ƙarshe ne ko na biyar shine na ƙarshe ko nashrul ilm ya da ilimin kamar yanda dan uwa Dr. Suleiman ya fara ya hadawa kuma idan aka ce ya da ilimi wai ba dole ba sai ka zo a masallaci ka aza mutane sun zo an sa kamera wannan mataki ne daga gida ayi magana suka ce kada ka zamanto indaroro baka ba gida sai daji kuma haka in alkhairi ya same ka ka fara da me ka fara da gida kada ka kasance inuwar giginya na nesa kan shake ko kada kasance iccen giginya na nesa kan sha inuwarki a fara da gida wallahi ina gaya muku abinda ne ni nayi shi ne tatbiqiyan tun ina dan karami Allah yana gani tun ina dan karami ko wasa ake yi ni dama an san ni ne malam ai kun san a lokacin ana irin wannan wasanni na irin theater kin ko wasa ake ni ne malam zabula lata a tsaye ni ki bada karatu ko wasa ake yi kuma aka taso muka fara karatun a gida ina da lokacin na hudda musu ɗan kan da yake mun taso a fami babba an ce maka mace uku cikin gida wanda kuma akwai sauran wanda babu su a ciki ma ne cikin gida guda kuna ku 20 da wani abu to ka san dole a meke da suna akwai mutane tun a gida nake zamna ina koya musu haka lokacin da nazo nan yamai gidan garin fayar kina da nasabka diyan shi na tattara da ƴan makwabta ina koya musu karatu har akai lokacin da muka samu makaranta har akai lokacin da muka samu masallaci har akai lokacin da muka samu juma'a har akai abin da yake kenan tun kasa ake farawa a fara da na gida a koya musu dan abin da aka sani kuma shi muhimmancin yada ilimi shine duk lokacin da kana yada shi duk lokacin da yake zamnawa shi yasa akwai me yake da suna ɗaya daga cikin malumanmu idan muka zo muka yi karatu in muna mishi godiya sai ce mun a'a yace wallahi ku bar gode mini ni wannan kin da nake muku ni yahi amfani na akan ku dan ni in ina gaya muku lokacin da nake bayanin akwai wani abu da ban fahimta ba a lokacin nake bayani ne ma nake mi nake fahimtar sa kuma gaya muku da nake ni ma yana taimaka mini akan abun nawa ya mi abun nawa ya zamna kina wannan shine amfanin me amfanin nashrul ilm shi ilimi duk yanda ka yada sa wallahi kai ne a sama kada ka rudu da yawan mutanen da suke a gaban ka ko kuma karancin su domin wannan ba shi bane kai abin da yake a gaban ka a takaice dai uwa masu girma wannan shine abubuwa guda biyar na mi na ladabin mi na ladabin majlisi na ilimi ko kuma neman ilimi mafi girma amma akwai wanda shi kuma shi tun kamin a shiga ma ilimin ake yin sa wa zai gaya mana shi anniya jazakumullahu khairan anniya al-ikhlas akwai na hadisi wanda in karanta sa sai dan gaba na ya fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanati dunya hamma jama'a Allahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi shamlahu ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همة جعل الله جناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة دو وندي كسانتي دو ابن دي كي دنيا تي اغابانسا تو الله زي سانيا ماسا تلوتي اغابانسا معنا كو ينادا كلن سي يغنين بايا دا سنن كما Allah zai tarwatsa masa al'amurra kuma ba abin da zai samu a duniya sai abin da Allah ya kaddara zai samu mu kwatanta shi a wajen fagen neman ilimi duk wanda ya kasance shi neman ilimi yana yin sa ne dan duniya bai kyautata niyyarsa ba to da farko dai Allah zai sa masa talaucin sa a gaban sa. Kullun yana neman duniya da ilimin, amma kuma duniyar ta kimi, ta kizuwa, shine walam yatihi minad dunya illa ma qudirala. Kuma Allah ya tarwatsa mishi al'amurra. Kullun aje can a bada karatu, aje can a bada karatu, aje can a bada karatu, amma abun yaki taruwa. Shine ma'anan wa farraka alaihi shamlahu. Amma kuma a gaba sai yace wanda kuma ya kasance lahira ce a gaban sa, Allah zai sa masa wadatar sa a cikin mi, a cikin zuciya. Sannan kuma Allah zai tattara masa al'amuran sa, kuma duniya za ta zo masa ko taki ko taso. Mu kwatanta su a wajen neman ilimi. Kana neman ilimi dan Allah, dan ka amfanar da al'umma, ka dauke jahilci akan kanka, dan ka tsira a gaban Allah madaukakin sarki. Ba dan duniya kake ba, amma kuma sai kaga a cikin yada ilimin nan da kake yi, kuma Allah yana turo da duniyar tana zuwa a wurin ka. Ana gane da kyau ko? Idan kuka lura da yawa daga cikin malumanmu, lokacin da suka fara da'awa da yada ilimin, ba su da komi, amma kuma a cikin da'awar da yada ilimin, dalilin ikhlasi sai Allah ya mi, Allah ya bude musu da koyi na arziki. Akwai wanda ba su ma kasuwanci, ba su ma zuwa nema, duk da wannan ba me yake da suna, ba abubuwa ne wanda ya kamata a ce ɗalibi ya yi. Amma akwai wanda ba su damu da neman ba, amma kuma za ka ga wadatar su ta kai ga komai suna iya shi ma kansu, har ma su yi ma wasu. Kuma duk ta hanyar me? Ta hanyar ilimin nan da suka kyautata ikhlasi. Za a kawo duniyan ma ana kawowa suna gudunta. Babban misali shi ne a Sheikh Mahmudu Gumi, a labarinsa aka ce za a kawo arziki, a kawo abinci, a kawo motoci, amma bai tashi sai an rarrabe wannan abubuwan. Mai yiwa ma komai ba zai doka daga ciki ba. To muhallin shahidai a nan shi ne mu kyautata niyyar mu yawa masu girma. Na ɗan sha ne, dama ina lura da in ga doctor ya iso, dan in akwai wani amfani doctor zai amfana da muku, na san da ba za a rasa wannan ba. A nan dai zan dakata insha Allah, inda na yi kuskure Allah ya yafi mini, kuma ya yafi muna gaba daya. Inda muka yi daidai kuma Allah ya bamu ikon amfani da shi, ya sa mun yi danshi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga bakin Malam Abdul Malik Bukhari, muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi. Kuma ina ganin anan muka kawo ƙarshen wannan zama, insha Allah za mu yi amfani mu kira Imam Suleiman Yaruhi muna da addu'a. Da yake sauran mutane sun fara angajiya ko masu kwanan ranar, sai za mu kira Malam Imam Yaruhi muna da addu'a. Akwai doctor ba? Oh, okay. Eto gabanin mallan yazo, akwai jawabi da Dr. Abbas kina yazo ya takaita, insha Allah abin da ya sawaka yazo ya san mana da shi. Assalamu alaikum.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنا فرنتك هدوا دون نفسكوك مساء البركة. وإنا دالبين إلمي وإنا مسلاتي من البركة مسجد الصحابة. Fa da farko dai ina yi mama albishiri cewa insha Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗayan mu muna daga cikin waɗanda mala'iku suka lullube a nan. Zaman mu a nan ne muna zaune tare da mala'iku, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace mu a wurin waɗanda ke wurin shi. kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a hadisi cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yadrusuna kitaballahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda. Wannan ne falala ce mai yawa. Idan mutane suka hadu a daya daga cikin dakunan Allah suna neman ilimi na addini, suna karanta littafi na Allah ko kuma wani abu wanda yake da alaka da shi, saboda wani zai ce ai wannan littafin da ake karantawa ba Qur'ani ne ake karantawa ba, a'a yana da alaka da Al-Qur'ani, saboda ilimi ne daga cikin ulumul ala. So kuma ulumul ala muna karanta su ne saboda me? Saboda su taimaka mu li fahimi kitabillahi ta'ala, saboda mu fahimci littafin Allah. Sawa'un muna karanta lugha ko muna karanta fiqh ko usulul fiqh ko na usulul fiqh ko nahwu ko sarf ko balaga ko mantiq ko dukkan su waɗannan ne ulumul ala, muna karantar su ne saboda me? Saboda mu fahimci littafin Allah. To kaga kenan wasa'ilul umuri kal maqasid, ko kamar yadda usuliyuna suke cewa, wai ma'ana hanyar abu kamar dai gayan shi ne. To wannan din yana da alaka da littafin Allah, shi yasa din muna sa ran insha Allah muna daga cikin waɗanda za su samu wannan tagomashin, waɗanda za su samu wannan ne falalan, muna daga cikin waɗanda mala'iku suka lullube su da rahama yanzu, sannan kuma muna daga cikin waɗanda rahama ke tattare da mu anan. Ya ma ishe mu rahama, wadi ba yadda ke akwai nasuwa. Yanzu tasawwar kai tunanin cewa hilin kokowa ana samun wannan ne nasuwan, hilin baluha ana samun wannan nasuwan, wani wuri fa wanda ba haka ba, ai duk ba a samu ko, amma ka diba ka gani ɗakin Allah. Wannan na ɗaya daga cikin alama kenan, akwai nutsuwa, sannan kuma rahama ta lullube mu, kuma muna sa ran insha Allah wannan haduwar tamu za ta zamto mu alfahari gobe al kiyama, saboda za a arada mu a ce wata rana mun hadu Allah ta'ala ya ambace mu nan wurin, wannan kadai ya ishe mu falala, Allah ta'ala ya sa albarka. Gehe guda kuma ina ƙara shajja'a ƴan uwa ɗaliban ilimi kan maida hankali wurin neman ilimin ƙwarai da gaske, saboda mahiya yawancin mu matasa muke, to mu ne manyan gobe. Da lokacin da manya suka tahi, to waɗanda ke baya su ake tunanin za su maye gurbinsu. Alhamdulillah yanzu malamanmu waɗanda muke gani a gaba-gaba, waɗanda su ne lattijai, su ne manya, su ne muke zama gabansu muna ɗaukan karatu, muna tunanin cewa insha Allah suna da nauyin da ake zuwa a zauna gabansu a ɗauka. To kaga kenan wannan zai yi, wannan na nuna tunda ana sa rai nan Allah shi ya san gaibi, amma dai za su riga mutahiya haka muke, haka ake gani, Allah ta'ala shi ya san gaibi, ma'ana kenan mun zama hayewa wurin su ko, ma'ana matasa, ina magana ne umuman da lisanul jami'i ne nake magana. To wannan ko ba zai yiwo ba face sai an yi karatun, shi kuma karatun sai an yi hakuri an yi shi bil haqqi, sai an yi hakuri an yi shi, da irin wannan ne furus da ake sa da tafai ana karantarwa lokaci guda, mu maida hankali wurin halartar irin wannan din. Mutum in yayi karatun to insha Allah akwai sauki, amma mutum in bai yi ba zuwa gaba akwai waɗanda Allah ke jarabtar su da kuma so suke dole sai sun hau kujera, kuma ba a yin ba, ba a cancanta ba kuma. To shine sai ka samu sai a yi ta hayaniya, karatu da za a yi a cikin minti 45 ko cikin minti 50, saboda babu abin da za a ba mu mutanen waɗanda ke gaba, sai a yi ta shiga hirarraki, daga shiga hirarrakin har a shiga kuma cin naman wasu, cin mutuncin wasu. Wannan din shine abin da ke akwai, ina fatan mun fahimta. Amma wanda ke da abin da za a yi badawa ba ya da lokacin da za a yi wannan. Ina ba mu misali, ina yawan buga misali, Dr. Sani Allah ta'ala ya kara masa lafiya, idan yana bayani wai misali ne shine zan ba da misalin shi, suna da yawa malaman haka suke a dauko bayani, wani bi fa sai an ce malam lokaci yayi, ce to shikenan sai a dada a tashi gobe, kuma sai ce to wannan ne ayar da muka dauko bayani a jiya, ba mu ida bayanai kanta ba, kafin a ida kuma sai an yi rabin zaman aka kare ayato karatun jiya ne wai wanda ya kwana aka cike rabin shi yau sannan za a dora sabon na yau kaga ma'ana akwai abin da ake badawa din to yanzu da babu hakanan din hakanan ta yiwu ba ta yiwuwa ko ga sanan dada sauran malaman mu su Sheikh Abdul Malik su Professor Sabiu duk haka muke jin karatun su sai a zauna wani karatun sai an dauko sai a ce to sai zuwa gobe insha Allah sai mu ci gaba to yanzu na Allah wanda ke da kokarin ya bada abin da ke gaban shi daya zai gani ya dauko maganar wani yayi ta dira kan shi ya minti 10 minti 15 yana abin nan ne ya kan shi ai kaga ba yiwa ko to kenan tunda mun san haka ne tahaddi ne gaban mu mu mai da hankali wurin neman ilimin kwarai kuma mu yi shi ilimin mai gishiri ma'ana mai gishiri yaje ilimin yaje indai kana bayanin a fahimta cewa lalle ka san abin da kake faɗa ina fatan mun fahimta wannan kuma yana buƙatar hakuri yana buƙatar juriya kuma yana buƙatar yawan yi addurba wal mumarasa ina fatan mun fahimta Allah ta'ala ya sa mu rayuwa albarka Allah ta'ala ya ba mu ilman nafi'an Allah ta'ala kuma ya albarkace mu ga baki daya jagororin wannan masallaci na zahiri da kuma na baɗini gabaki ɗayan su Allah ta'ala ya yi masa albarka masu tallafawa da dukiya Allah ta'ala ya sa mu dukiyan su albarka masu taimakawa kuma da jagorancin shi kama daga salloli 5 zuwa karatuttuka na harakat Allah ta'ala ya ƙara haƙuri sannan kuma ya ƙara juriya ya ƙara ikhlasi da kyakkyawan niyya ina ma al-ibratu bil ikhlas kokari kwarai da gaske mu sai kisa ikhlasi ko kuma mu yaƙi shedan kwarai wurin abin nan ne wurin neman ilimin da kuma wurin gabatar da shi din Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace naga haka zan tsaya khairul kalami ma qalla wa dalla wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am insha Allah
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muna godiya sosai insha Allah muna bada sanarwa cewa dora nan lahadi akwai halka nan ta dan uwa Malam Suleiman yana gabatar da karatun littafin aqida at-tahawiyya shi kuma Malam Rabu shi kuma yana karantar da ranar talata littafin riyadus salihin bayan sallar magriba dukkanin su kenan wanda Allah ya baki ku sai rika halarta wannan wuri gabanin mallan yazo ya ruhe mana da addu'a ina da tambaya guda ina tambaya guda da ƴan uwa duka akwai wani abu ne shi gashi a dunkule amma bi yayi yado wani abu ne gashi a dunkule amma yayi yado ai kun san yado ko kamar yadda wake ke yado yaduwa haka shine to shi wannan abun menene masha Allah kina uwa mu ci gaba da neman ilimi wallahi bismillah arhamu mana da addu'a dalili haka idan muka doka abun gashi a dunkule bana ko kun ga malai yazo ya karantar da mu kun ga ilimin shi gashi a dunkule a cikin kai ne amma yanzu yayi yaya wanga ya samu wannan ya samu wannan ya samu to shine ilimin
الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منايي مع الله سبحانه وتعالى دون غوديا غوديا ودبات المسالي domin ba karamin ni'ima bace Allah ya bada iko ka halarci wannan majalisi ba wani dogon bayani zani ba bayani duka ya gabata daga dakatira da suka gabace ni Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya rubuta cikin mizan hasanat mu da muka saurara kuma Allah ya samu amfana Allah ya samu amfana bayan haka muna ƙara jaddada godiyar mu ga mahaliccin Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya kanshi yake cewa wala in shakartum la azidannakum idan kuka gode mani zan ƙara muku to godiyar Allah subhanahu wata'ala ta farko tana tabbata a tabbatar da akan abinda Allah halicce kai cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah ce bai halicci dan adam da aljani ba sai dan ya bauta mishi shi kadai ne dalilin halittar dan adam da aljani a lokacin da wannan godiya za ta tabbata sai ka tabbatar da wannan aikin kana cikin shi na ibada ko a'a shine kake gode ma Allah subhanahu wataala to ita kuma ibada ba ta cika sai da sani kamar yanda Mudiba addinin mu da lokacin da Allah zai ba fiyayyen halitta wannan annabta hurkun mala'ika da ya turo mishi ne tambaye shi yace ikra hurkun abin da ya fara ce mashi kenan me yake jin hankalin mu wannan me yake jin hallan wannan addinin namu yana nuna mana cewa addini ne na ilimi addini ne wanda ba a yin shi karan tsaye sarrai ko na gani wannan shine dalilin wannan majalisi kenan alhamdulillah in ka diba a wannan wuri sai in ce kashi 100% duka matasa ne kenan wannan babban abin alfahari ne alama ce mai kyau wadda gobe za ta yi kyau goban mi goban wannan kasa ta mu idan ya kasance matasan wannan lokaci mun maida hankali ga mi ga neman ilimi domin al-ilm yu'la wa la yu'la alayhi anan duniya mai ilimi bai wulakanta bai kaskanta haddai in wannan ilimi yayi shi da ikhlasi yayi shi ba dan a ce kai kai sai malam wani malam wani ai ba kamar shi kenan mi ya tattara akan ikhlasi yayi nemi ilimin nan domin mi domin falalar shi domin amfanar da al'ummar da yake tare da ita domin asalin addinin da yake akan shi a lokacin nan zai ci moriya wannan ilimi nashi kuma zai samu martabar da ake samu cikin wannan ilimi kina da haka ina kara mana karfin gwiwa da mu yi addu'a a kowane lokaci Allah ya hidda mu kasala da mu yi rinjayi akan shaytan da duk inda muka ji majalisi na neman ilimi za mu yi kokari mu je mu halarci wannan wurin kamar yanda malam ya ba mu bayani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka hada wannan amma wani wuri dai daga cikin dakin Allah dan kawai neman ilimin addini ko dai ba irin alkhairan da wanda suka halarta su samu ko da ba komai a ce wannan kadai ina zaka same shi babu ke wannan kadai a rubuta ka cikin zababbi shaida a cikin fada ubangiji ba wai fada dan adam ba to me kake so a rayuwarka kuma dukkan kowace rana da muka sani yau muna rana Alhamis sha biyu ga watan Rajab Hijra Annabi 1447 take rana ɗaya a cikin shekara ta miladiya Annabi Isa shekara 2026 yau watan January wannan rana babu kamata idan tattahi ta tahi shikenan babu kamata ita kadai ce Allah ya halitta kamata to za ta zo maka alkiyama a cikin wannan lokaci ta ma kyakkyawar shaida ai a lokaci kaza a duniya ka halarci wuri kaza gashi sai alkhairi me kake so abin da ya wannan yawa musulmi kina Allah ya tara mu a cikin alkhairi Allah ya samu dace wanda suke dalilin wannan majalisi tun daga farko har zuwa karshe muna ma kowa fatan Allah ya saka mu shi da alkhairi Allah ya saka mu shi da alkhairi tun daga farko wanda ya dalilin wannan masallacin da Allah ya zabe shi ya ba shi dukiya ya sata akan wannan cewa da alaisa ni sanda tun da babu wannan wuri da ba za a zo a zauna ba muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya saka mishi da alkhairi ya ƙara saka mishi da alkhairi ya albarkaci rayuwar shi ya ƙara mu duke shi albarka ya albarkaci iyalin shi Allah ya taya shi wajen ba iyalin shi kyakkyawan tarbiya Allah ya ƙara mu rayuwar shi yawa da albarka da kuma Alhaji Isa wannan makwabci ga gidan shi wanda yake kallon masallaci da Allah ya zabe shi shi ma ya kawo shi gaban wannan masallaci kuma ya bashi kokari ya zabe shi ya sa mishi wannan san addini a gare shi da an ce aiki na addini ne yana gaba domin ya kasance ya sa hannun shi domin ci gaba wannan abu irin su ne ake so idan kuka dauka ku ni ba ku gani sahabban annabi yana su taimaka mishi sun taimaka da karhin su da dukiyar su domin mi domin yau mu samu addini yau inda muke da ba su yi ba da dukiyar su ba da rayuwar su da watakila ba mu same shi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara mu duke shi albarka Allah ya mu zuriya shi albarka malamai da suka halarci wannan wuri suka ce wani abu kowa Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya mu rayuwar su baki dai albarka Allah ya mu zuriya albarka Allah ya ma dalili shine iyaye albarka wanda suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomansu Allah ka kara jaddada rahama a makwantansu wanda ke rayi Allah ka kara musu lafiya Allah ka kara musu yawancin kwanuka masu albarka wannan kasa ta mu ta Niger muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sauka mu da alkhairi Allah ya kara mana kwanciya hankali Allah ya kara kare mu da dukkan fitintunu shugabanninmu Allah ka sa musu kyakkyawan tunani na alkhairi tunani na ci gaban addini tunani na ci gaban al'umma tunani wanda talakan Niger zai ji dadi ya ce madala da wa'annan shugabanni duk wani tunanin da zai zamanto sabani ko zai cutar da addinin musulunci ko ya cutar da yan kasa ta kowane fanni muna roƙonka Allah subhanahu wataala Allah kai ya zo musu ga kawunan su in ya zo musu ko wani ya kawo musu shawara ubangiji Allah kaka ba su ikon aikatawa duk yanda za su aikata muna roƙonka Allah subhanahu wataala yan uwan mu musulmi da ba su da lafiya na gidajen likita ne ko gidajen suke kwance ko suna ta fartutuka Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya Allah ka saka fara ni a gare su masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara mana ilimi ka ƙara mana basira ka ƙara mu kyakkyawan tunani kuma ka ƙara mana ikhlasi a cikin dukkan ayyukan mu na rayuwa Allah ka sa mu ribanci rayuwar mu ta duniya da lafira Allah ka sa lafira mu kasance cikin wa'anda ke tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya albarkaci wannan zama da muka yi Allah ya sa alkhairi a ciki kuma Allah ya ƙara maimaitawa da alkhairi kamar yanda liman yayi bayani wannan masallaci mun samu alkhairin na dukkan ranar talata dukkan ranar talata ita ce ranar mardi akwai karatu na littafin riyadus salihin da dan uwa malam rabi'u ke gabatarwa kuma haka duk ranar lahadi mun samu alkhairi na dan uwa malam sulaiman da yake gabatarwa dukkan su bayan magruba bayan sallar magruba ake gudanar da su da haka muna kira yan uwa musulmi wanda Allah ya ba iko ya samu a dinga halarta domin ƙarin albarkacin rayuwa da lokaci da yake tahiya da wanda ba tsaye yake ba tahiya yake tai da mu kasance a kowane lokaci muna albarka muna ribanta wannan lokacin Allah ya sa mu dace إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق يا حق نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته آدم من خلقك وأنزلته في كتابك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم شفيع قلوبنا وتبارك في حياتنا في حياة أولادنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمناه منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله بخير الجزاء.